نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مرساكي سادوا أولنا مجلسي ناكرنت لتاهم الكافي نا الإمام ابن عبد البر أولنا مسلاتي متانا البركة مسلاتي اندمي إسلامي اكترس أنا قلما يدوبري من رفع الله سبحانه وتعالى يمانا توفيكي أيوم منا أشيرين لديا قواتا ربيع الثاني شكرا دبو ليدا لدي هدود أربعين دبيو باين هجر مائكي صلى الله عليه وآله وسلم وندي داتي دا شدا قواتا قوما إشاء بيو شكرا دبو دا أشيرين درس مناوشين درسنا قوما إشاء تقوس أكني الدرس لدي قواتا mun yi bayani akan abu na darasi mun yau 18 ne. Darasin da ya gabata mun yi bayani akan hasla ta tara, abu na tara daga cikin khisal al-fitra wanda mala ya kawo shine i'aful i'fa'ul lihiyati barajim. Mun yi bayani akan wato hukuncin gemu, magana ake gemu, sannan amfanin barin gemu, me yasa al'umma musulmi suke aske gemu, kuma mun yi bayani me yasa har muka dauki lokaci muka yi bayani akan gemu. Mun dan fara da bayani a darasin da ya gabata muka ce akwai matsaloli kamar ɗaya biyu ɗaya kuyu wanda ba a yi bayani ba a wannan darasin, insha Allah za mu yi bayani a kai. Tunda wannan majalisi ne na ilimi, mutane kar su nuna damuwarsu kamar yadda muka yi bayani, don mai malam ya dauki lokaci haka yana ta bayani akan gemu. Wannan majalisi ne na ilimi. Haddul lihiya, ina ne iyakar gemu, barin gemu, barin gemu, ake gemu, rage gemu, ina ne gemu? Malaman lugha manya-manya sun tafi akan cewa gemu shi ne gashin da yake tsirowa akan al-zakan da kuma al-khaddain. Al-zakan shine haba nan inda ya fito nan karkashin lebe na kasa, inda ya fito na kashin nan nan inda ya fito shine al-zakan ko al-zakan haba, da kuma al-khaddan gashin da ya fito akan kumatu guda biyu nan, nan shine al-khadd kumatu bangaren dama da bangaren hagu. Gashin da ya fito akan haba, gashin da ya fito a kumatu bangaren dama da hagu, to manya-manya malaman lugha sun tafi akan cewa wannan shi ne gemu, kamar yadda ya zo a cikin al-Qamus al-Muhit na Fairuz Abadi da Lisanul Arab na Ibn Manzur. An fahimta? malamang shari'a fuqaha sun samu ra'ayi guda biyu, da yawansu ko kuma mafi yawansu sun tafi akan cewa idan aka ce gemu shi ne suka ce ma nabata ala lahyaini wadhaqan. Allahi shi ne wannan kashin da yake riki haƙora. Idan kun ga idan aka yanka rago, aka kona kan rago ya zama mutu babu fata, za ka ƙasusuwan wato haƙora akwai kashin da ya rike su, ko ba kawa akwai a bangaren dama, akwai a bangaren hagu. Wannan kashi da ya rike haƙora shi ne allahyu bifatihi lam, allahyu guda biyu, bangaren dama da bangaren hagu guda biyu, allahyani. To gashin da ya fito ƙarƙashin wannan kashin ana kiransa lihya, kashin allahyu, gashin da ya fito allihya. To shi ne suka ce gashin da ya fito ƙarƙashin wannan kashin da Hausa ana kiransa ne me sunan allahyu da Hausa? Muƙamuƙi. Gashin da ya fito a jikin muƙamuƙi da bangaren dama, muƙamuƙi da bangaren daga bangaren dama da bangaren hagu hadda haba, a gane kuma hadda kuma mana abin da ya kama daga nan daga kuma sunan har yanzu haba ya hau bangaren hagu zuwa kuma kuma. Mafi yawan malamai sun tafi akan wannan shi ne a gemu, a gane. Saboda haka idan bisa ga wannan ra'ayi, idan ka aske gashin da ke nan wajen kumatunka, ka aske ne gemu bisa ga ra'ayin su. Wasu malamai suka ce a'a wannan baya cikin gemu, gemu shi ne wato gashin da ya fito a kan allahyu nan, wannan ƙarshen wannan ƙashin in ka taba za ka ji wannan ƙashi. To daga nan abin da ya kawo nan har ya kawo nan shi ne gemu, abin da ya yi sama da wannan ba gemu ba ne. Abin da ya sama da wannan ba gemu ba ne. Saboda haka ko ka aske nan ba ka aske gemu ba, an fahimta? Sabani ne na malamai. To ba wani nassi da ya zo ce ga iyakar gemu, dama abin da yake akwai urfi na shari'a za a yi aiki da urfi na shari'a, idan babu urfi na shari'a sai a yi aiki da urfi na lugha. To ala hali wani sabani ne na malamai, dukkanin sun yi intifakin cewa gashin da yake kan haba har zuwa muƙamuƙi na bangaren dama da hagu duk wannan gemu ne, an samu sabani abin da yake sama da haka gashin kuma su da sauransu. To shi ne wasu malamai suke cewa tunda an samu sabani babu wani nassi, ko idan mutum ya taba nan duk bisa ga ra'ayin wani malamai ya bi ra'ayin wasu malamai ne ba za a masa inkari ba, an fahimta? Tunda babu nassi, an fahimta? Saboda haka iyakar gemu, abin da ake kiransa gemu, akwai abin da aka ittifaki shi ne gashin da ke kan ko yake fitowa ko yake tofowa daga jikin muƙamuƙi da haba, wannan duk an yi ittifaki cewa gemu ne. Abin da ya sama da haka gashin da yake kumatu shin gemu ne ko ba gemu ba, an fahimta? To gashin da yake kasa da haba can sama da maƙogoro na, idan ka taba nan kusa da maƙogoro sama da maƙogoro akwai gashi ko ba zuwa, da larabci suna kisa ma tahta al-hanaf, ma tahta al-hanaf kusa da maƙogoro
sama da makogoro makoshi akwai gashi kafin haba daga tsakanin makogoro da haba akwai gashi shin wannan gashin shi ma gemu ne ko ba gemu ba an gane malikiya suka ce bai halatta aske ba shi ma wani bangare ne na gemu kaga malikiya sun tsananta a kowace bangaren gemu ba wasa masu bin mazhabar malikiya ya kamata su shirya malaman malikiya babu sassauci kamar da wannan ya sunansa mai fawakihu dawani ya kawo yake cewa la yajuzu halqu ma tahta alhanaki a gane wannan shi ne abin da mafi yawan malaman mazhabar suka tafi a kai kuma yake cewa an nakalto daga imam malik yana ganin cewa aske wannan makaruhi ne ba haram ba kuma wasu malamai a mazhabar suka ce a bawo laifi za a yi aski idan an samu ra'ayi nawa a malikiya uku mafi yawa sun tafi akan cewa haramun ne an samu riwaya daga imam malik makaruhi ne kuma wasu malamai mazhabar suka ce babu komai za a yi ne a aski saboda haka zance mafi inganci wannan idan mutum ya buƙaci ya aske wannan zai iya askewa a gane don malaman lugha ba wani nassin shari'a da zai ce ga iyakar gemu malaman lugha kuma sun bayyana iyakar gemu ba su sanya gashin da yake tsakanin haba da makoshi ba su lissafa shi a matsayin me ba gemu ba saboda haka idan mutum ya buƙaci ma'ana ya halatta idan ka buƙaci ka aske wannan gemu wannan gashin za ka yi ka aske kuma ba za a ce ka aske gemu ba ina ba ta fahimta an gane sai kuma wannan al'amfaka me al'amfaka wani gashi ne al'amfaka gashin da yake ƙarƙashin lebe na ƙasa wannan gashin yake tsurowa a nan ƙarƙashin lebe na ƙasa me sunansa ana ƙarya yawa ko suna gani wanda ya tsuro masa wannan ba zai ƙarya ba ka san mutanen da za a ce ka bar gemu a'a ba zan bar gemu yanzu ba dan yanzu ina abubuwan da ba su dace ba to ran da mutum ya bar gemu kuma ya zama da cijo ba magana yayi aikin asha ko abubuwan da ba su dace ba saboda me girmama gemu bai kamata a ce kuma kana da gemu kana shiririta ba bai kamata a ce kana da gemu kana ƙarya ba bai kamata a ce kana da gemu kana zina ba bai kamata kana da gemu kana ƙarya kana cuta ba za a ce ka bar gemu a lokacin bai yi ba don idan na bar gemu yanzu ba zan iya baiwa gemu haƙƙinsa ba haka suke cewa mutanen da ba yanzu akan kai mu'amala da wasu masu gemu gano kai mu'amala da wanda baya da gemu abin da ya shafi mu'amala za ka amince wa gemun sa ka ta ai wannan ustazu ne ba to sai ka kwanci ki an fahimta wannan kasawa irin dan adam wani abu za ka tsira za ka tsallake wani abu kuma me sai ka fada shi to shi yasa kullum mutum ya tuba zuwa ga Allah ya nemi gafara a gurin Allah subhanahu wataala wani abin ka tsallake wani abu za ka fada saboda son zuciya ko kasawa ko dan biyan wata bukata ko saboda mantuwa ko jahilci abubuwa da yawa kasa kullum ana son mutum ya zama to mai neman gafara daga wurin Allah subhanahu wataala to an faka hana ƙarya na mamalamai sun tattauna annama malikiya suka ce kamar da farawo ya kawo tahrumu إزالة شعر الأنفقة كحرمة إزالة شعر اللحية إشكا أسكي أسكي أنا كيا حرام منك مرك أسكي جيب ما قاين أما وسمع لما يسكي مكروهي تو قصد زنشي تكسكيا وانا قاشيني wanda ba wani nassi da ya zo a kai malaman lugha basu lissafa wannan gashin a matsayin wani bangare ne na gashin gemu ba basu lissafa wannan gashin a wani bangare na gemu ba ko ba ga ba tunda malaman lugha me suka ce gashin da yake tsurowa a kan haba da kuma kuma wannan kuma nan ba haba bane a na ƙarya ba haba bace sannan kuma ba kuma to bane saboda haka ba za a ce ya haramta ba idan mutum ya bukaci al'asli mutum ya bari amma idan mutum ya bukaci yayi yawa kana so ka rage ko yana damun ka za ka iya ka aske ko ka cire ba za a ce ka aske a gemu ba an fahimta to da wannan mun kammala abin da ya shafi gemu to akwai tambayoyi guda biyu da aka yi wancan darasin mu dangane da aske gashin sauran jiki da kuma maganar rina furfura da bakin launi muka ce bari idan mun kammala abin da ya shafi bayani na gemu za mu yi bayani a takaice duk da cewa wannan ba cikin karatunmu ya zo ba cikin darasi ne a cikin tambaya ce lokacin tambayoyi ne wannan aka wani tambaya ba cikin darasi ne amma za mu hada mu yi bayani aikin so aske gashin sauran jiki kamar gashin kori ko gashin kirji ko gashin hannu ya halatta mutum ya aske ko ya rage a nan malikiya sun yi sassauci suka ce ya halatta mubahi ne gashin kirjinka ko gashin hannunka ko gashin koranka ko gashin bayanka ya halatta domin shari'a ba ta ce komai a kai an gane wasu malamai suka ce gashin jikin mutum kashi uku ne akwai gashin da yake shari'a ta ce da kai ka cire ka aske gashin gaba halqul ana sannan kuma natful ibt ka tsige gashin ne hamaci wani an baka umarni an baka dama ka kawar da su ka aske su gashi na biyu shari'a ta ce da kai kada ka taba me kenan gemu gashi na uku masbutun anhu shari'a ba ta ce komai akai ba tunda shari'a ba ta ce komai akai ba komai akai ba al aslu fil ashiya'i al iba to shine malamai suka ce idan ka bukaci haka ka bukaci ka cire ko aske ko ka rage gashin kirjinka ya halatta bukata ta taso ko kauranka ko hannunka amma da sharadi guda ne ya zama aske gashin da za ka yi ko kirjinka ko kauranka ko hannunka ko gashin bayanka za ka yi ne ba don koyi da kafirai ba in ka yi don koyi da kafirai ya haramu abu na biyu ya zama na aske gashin ba zai cutar da kai ba don wani amfani ne Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci wannan da to ya zama na cire shi aske shi ba zai cutar da kai ba kuma ba don koyi da kafirai ba ya halatta mai da aske ka cire an fahimta sai matsala ta biyu kuma wato rina furfura da bakin launi ka sa wani abu baki bakin ka ya zama to baki wulak na farko dai akwai hadisi da suka zo suna kudaitarwa wanda furfura ya fito masa ya rina furfurarsa da wani launi wanda yake da launi wanda yake ba baki ba wannan mustahabi ne duk da cewa furfura haske ne kamar da hadisi ya tabbata haske ne to amma duk haka manzon Allah ya kudaitar a rina furfura da launi wanda yake ba baki ba sai kuma matsala ta rina furfura da bakin launi akwai bangare na ittifaki akwai bangare na sabani bangare na ittifaki shi ne idan mutum na farko bangare na farko idan mutum ya rina furfurarsa ko na gemu ko na gashin kai da bakin launi a bakin jihadi saboda ya nuna wa makiya shi matashi ne ba tsoho ba dan aji tsoron sa wannan ya halatta ana gwabza yaki furfura sun fito maka kar 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 su ganka a rena ma hankali ci ai wannan tsoho ne to ka rina furfuranka ko na gashin kai ko gemu da bakin launi ya halatta saboda jihadi bangaren ne na ittifaki wanda bai halatta ba idan ya zama na akwai yaudara kai tsoho ne shekara ka 70 duk gashin ka fari amma jikinka yana da kyau jikinka babu alamar tsoha amma gashin ka akwai me alamar tsoha akwai irin wadannan mutane ai akwai wanda yake gashin sa baki ne a gashin sa babu alamar tsoha amma jikinsa fuskarsa akwai me alamar tsoha wani ga gashin da fari amma jikinsa fuskarsa babu me alamar tsoha shekara ka 70 zaka je ka aure budurwa ai shekara 20 ba za ta yadda ba sai ka samu bakin launi ka rina gemun ka da gashin kanka gashi zama ta baki wulin ana ganin ka sai a kai wannan shekara 50 ne to sai wannan shekaran ka nawa ne ai mu ba da duniya ba ai mu ba da duniya ba an gani kai gare ta ta aure ka ta aure ka sai daga baya aka zo kana wankewa ashe ba matashi bane tsoho ne kaga wannan akwai yaudara akwai yaudara kai yaudare ta ka nuna cewa kai matashi ne kai ba tsoho bane wannan haramun ne kai wannan domin akwai me yaudara magana ko da can zai ki akwai bayi mutum zai sai da bawa bawansa dan shekara 80 ne sai ya rina gashinsa da gemunsa ya zama kiwo lokaci ai wanda bawon na ina ai yana da kokari matashin yana da karfi ka ji ka sayar domin bawa dan shekara 40 da bawa dan shekara 80 kudin su daban ne karfin su daban ne saboda haka kudin su ma daban abin in dai akwai yaudara a ciki haramun ne in ya zama babu yaudara haka kawai gashinka ya zama tufari gemu ko gashin kai kana so ka rina shi da bakin launi shi ya halatta ko ba halatta ba an gani hadisi wanda suke asali a wannan babi hadisi guda biyu hadisin sahih muslim na baban sayyidina abubakar da aka bude makka aka zo da wato Abu Quhafa baban sayyidina Abubakar aka zo da shi ya musulunta gashin sa fari sosai da ciwo ne tsoha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku canja masa launin farfarsa amma ce wajen nibu sawat wa yastanibu sawat ko wajen nibu sawat ko nisanci bakin launi kada ku rina gashin sa da bakin launi wannan da cikin sahih muslim sai hadisi na biyu hadisi Ibn Abbas wanda ya zo a cikin sunan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yake cewa a ƙarshen zamani wasu mutane za su zo za su rika rina gashin su da bakin launi sai manzo Allah yake cewa ba za su ji kamshin aljanna ba ku dukkanin hadisin guda biyu akwai maganganu hadisi na baban sayyidina Abubakar wanda manzo Allah ku nisanci bakin launi wasu malamai suka ce wannan mudiraj ba magana manzo Allah bane magana ce ta wasu daga cikin ruwat manzo Allah dai abin da ya faɗa shine ku canje masa launin gashin sa amma kada ku shafa masa bakin launi manzo Allah ba faɗi wannan ba saboda haka su a gurin su mutum zai iya ya rinna gashinsa da bakin launi haka ma suka ce hadisin Ibn Abbas din nan wanda ya zo a cikin sunan bai inganta ba wasu malamai suka mai da martani a'a hadisi na sahih muslim ba mudraj bane zance ne na manzon Allah domin an samu wasu hanyoyi ta hanyar fiqat sun tabbatar da cewa wannan lafazi ne na manzon Allah saboda haka za a kide shi ko hadisin Ibn Abbas akwai da suka inganta shi kuma wa'idi na riko da ya zo a cikin wannan hadisin yana nuna haramci har abin da za a ce maka ba za ka ji kamshin aljanna ba wannan ay ya wuce karfin a ce maka ruhi to shafa ma ibn hajar al-haytami a cikin littafin sa az-zawajir an iqtiraf al-kaba'ir shi ma littafin ne yana magana akan kaba'ir kamar al-kaba'ir na al-imam az-zahabi ibn hajar al-haytami cikin littafin az-zawajir an iqtiraf al-kaba'ir ya kawo wannan a matsayin kabira babban laifi ne wannan ijtihadi ne gare shi lura da narko da wa'idi da ya zo a cikin wannan hadisi kuma aka kawo sabanin malamai akan wannan ni da shawarar zan bayar al-aula mutum ya nisanci wannan al-aula mutum ya nisanci duk abin da aka yi sabani halal ne ko haram makruhi ne ko haram kaga idan ka yi shi ya zama na haram kaga akwai matsala amma ka nisance shi ko da ya zama halal kana da matsala ka jira ka nisance shi sai ya tabbata daga baya cewa halal ne kana da matsala kaga da matsala amma ka yi ya tabbata haramu ne ba to har mutum Allah ya rayar da kai ka kai shekaran da furfura suka fito ma kuma zan ce furfura haske ne a wani hadisi har ma za a rubuta maka lada akan wannan ka sai mutum ya gode wa Allah subhanahu wataala akwai wanda yake bai fito daga cikin mahaifinsa ba asararsa aka yi wanda ya kai wata tara amma ya fito ba rai wani ya fito kwanansa biyu kwanansa ɗaya wani sati ɗaya wani wata ɗaya wani shekara ɗaya wani shekara biyar wani goma wani ashirin wani talatin galibi wanda ya furfura kamar ya wuce shekara nawa arba'in galibi wanda daga nan kuma tabbas ka fita daga cikin shekarun kuruciya tabbas fittifak in ka wuce arba'in ka fita daga cikin shekarun samartaka kuma idan ka kai shekara hamsin ka kai hamsin da ɗaya ka wuce hamsin ka bai wa hamsin baya bittifaf ka shiga cikin shekarun tsuha bittifaf ba ku kwanta akan wannan idan aka ce da kai tsoho daidai ne ba da dadi ba to za a kullum za ka zo na cikin dadi ka in ka musu sun bai wa hamsin baya ka shiga cikin shekarun tsuha kana gaba kana kara tsuwa kana gaba har ka kai arzal al-umr likai la ya'lamu min ba'di ilmin shay'aha har ka kai matsayin da ka koma kamar dan jariri summa jala min ba'di da'afin quwwa summa jala min ba'di quwwatin da'afan wa shay'an koma ka zama dan jariri har ma kai matsayin da abinci ba za ka ci ba sai da yan madara madara haka kuma jariri ne yake ba zai yi a bashi ba abinci ba ba za ka yi ka shiga ban daki ba sai da a kai ka hatta wanke jikinka ba za ka iya ba sai da a yi wanke ka kamar jariri har mutum ya manta wanda ya sani wani ya shigo waye Ali ne can daga ba kai Muhammadu ne bai wuce minti ɗaya biyu ba ta manta to Allah ya rayar da kai har ka kai shekarun da furfura suka fito ma ka sai ka gode wa Allah ka gode wa Allah kuma mutum ya ci gaba da bauta wa Allah ya gyara halaye domin shekarun da kai ka samu wasu ba su samu ba kuma dan ka mai da launin gashinka furfurarka ta zama baka ko gashin kanka ya zama ta baki abubuwan na rayuwa dai ba zai yiwu ba ka yi ne kamar ɗan shekara 40 ko 30 ba zai yiwu ba komai yana da lokaci in ka matsa sai ka yi bayan shekarunka sun yi gaba kace ka matsa sai ka yi abin da yake na shekarun baya sai ka zama to garibi abin mamaki gurin mutane wani da girmansa shi baya ganewa ne wani da girmansa shi ba zai gane ba saboda abin da yake kyau shi ne kan mutum kada duk da cewa kuma malaman da suna gani yayi babu matsala za ka gani makruhi ne wasu ma halal suka ce amma dai tunda da an samu hadisai da suke nuna cewa kada ai duk da an samu ganganu akan ingancin su amma abin da yake mutun ya nisanci wannan wallahi a'lam zamu kuma ga karatun mu malam yake cewa Allah ya kara masa rahma wasiwak لانه مطهره للفم مرضاه للرب ومن قدر عليه مع كل وضوء فحسن جميل اجي والسواك دين اسواك هنا ده في فطار وخصال الفطره سنه ومن اسواك سنه لي wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kudaitar aswak aswaki abinda ake goge baki da shi shi ma ana kiransa aswak sannan ka goge bakinka da aswak yin wannan shi ma ana kiransa aswak aswak abinda zaka goge bakinka da shi shi ma aswak sannan kuma aikin da kake yi ana iya kiransa aswak sannan shi abinda zaka goge bakinka da shi har walayo ana kiransa al-miswak al-miswak ko aswak aswaki sunna ne amma yana yana wato za a fi soshi a wasu halaye idan za a shi za a yi sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laula ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma kulli salah wannan san da za a shiga sallah kafin a shiga sallah ka goge bakinka da aswaki ko kuma san da za a yi alwala a wata riwaya kamar riwayar Nasa'i da Imam Ahmad laula ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma kulli wudu'i wannan yake cewa ba dan kada in kuntatawa in takurawa al'ummata ba da na umurce su su yi aswaki su goge bakinsu da aswaki duk san da za su yi alwala wata riwaya duk sanda za su yi sallah an bayyana sannan kuma ana so idan mutum ya tashi daga bacci ya aswaki duk da cewa ana so a kowane lokaci in ka samu dama kai aswaki a kowane lokaci amma waɗannan halaye guda uku wato mustahabbacin yana karuwa idan mutum ya tashi daga bacci bacci rana ko baccin dare kamar da hadisin Huzaifa ya tabbatar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya tashi cikin dare daga bacci zai kiyamul layli zai goge bakinsa da aswaki duk lokacin da kika bukaci in aswaki kana jin wato warin bakinka ya fara canzawa sai kai aswaki kuma manzo Allah kuma da hadisin da na Aisha yake nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shiga gida abin da ke farawa shine yin aswaki yana shiga gida abin da ke farawa aswaki to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kula da tsafta malai yake cewa li'annahu mutaharatun lilfam domin shi yin aswaki yana tsarkake baki wa mardatun lirabbi yana kawo yana jawo yardar ubangiji mardatun lirabbi yana jawo yardar ubangiji subhanahu wataala malam ya iktibas ne daga hadisin manzon Allah ya tabbata hadisin Aisha ya zo a cikin Bukhari ta'liqan bi sighati aljazm imam an-nasa'i rawaito kuma hadisin ya sahihi aswaq mutaharatun lilfam mardatun lirabbi wazala yake cewa aswaki yin aswaki yana tsarkake baki kuma yana jawo yardar ubangiji na gani sai malai yake cewa wa man qadira alaihi wanda ya samu ikon yin aswaki ma kulli wudu'i tare da lokacin da zai yi alwala tare da kowace alwala fa hasanun jamil wannan yana da kyau fa hasanun jamil wannan yana da kyau kamar yadda muka ambata saboda riwayar da aka samu a cikin Muslim na Imam Ahmad bin Hanbal da kuma Imam An-Nasa'i da sauransu manzo Allah yake cewa laula an ashqa ala ummati la amartu bisiwaki ma kulli wudu'in daga nan yanzu mun gama da salatul fitra ko to malam salu fitra guda goma ya gawo mun gama da su yanzu kuma zamu shiga wata matsala daban zamu shiga kitabul jami' adan gambiza ko hada an hada komai da komai duk laduba ne muhimmai a rayuwar musulmi wasu abubuwan wajibai ne wasu abubuwan sunnoni ne wasu abubuwan mustahabbai ne malam yake cewa وبر الوالدين فرض لازم babban magana ce bir walidai wanda kuma ana sakaci da shi dai wayo ya zama abun wasa malam kita wabir walidai yiwa iyaye da kyautatawa iyaye mahaifinka da mahaifiyarka malaki cewa fardun farali ne lazimun lazimi ne dole malaki yace fardun ya wadata ko yace lazimun ya wadata amma ya hada su gaba daya ya kawo yace fardun lazimun damme tauqi dan yi nuna maka abun ba abun wasa bane farali ne dole lalle sai an yi ba uzuri ba makawa ba sakaci ba wasa ba uzuri dole sai an yi azan saboda ayoyi da dama suna cikin alqur'ani suna nuna wajibcin kyautatawa iyaye yi musu da'a haka na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa sun zo suna nuna wajibcin yi wa iyaye da'a yi musu biyayya da kyautata musu kada a saba musu kada a musguna musu kada a cutar da su wa abudullahi wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana a kyautata wa iyaye umarni ne Allah ya ba wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana da sauran ayoyin alqur'ani kuma hadisin Abu Darda wanda Imam al-Bukhari ya rawaito a cikin al-adabul mufrad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Abu Darda cikin nasiha da yake masa abubuwa tara manzon Allah ya faɗa masa wannan hadisi a ciki manzon Allah yake faɗa masa wa ati walidayka kai wa iyayenka da'a kai musu biyayya an gane wadan malam fardun lazimun farali ne lazim ibnu hajj ibnu hazm ya hakaito ittifaqin malamai a cikin littafin maratibul ijma' yake cewa wattafaqu anna birrul walidayni fardun dukkanin malaman addinin musulunci na farko da na ƙarshe duk sun yi ittifaqin cewa yi wa iyaye da'a yi musu biyayya farali ne ba saɓani ba wanda yake sunna ko mustahabi duk suka ce wajibi saboda me Allah shine mahaliccinka ba haka iyayenka su ne sanadiyar zuwanka duniya mahaifinka da mahaifiyarka to shafa Imam Bukhari littafin sa al-adabul mufrad ya fara da birrul walidayni da gabata da shi farkon babu da ya kawo shine birrul walidayni littafin sa ya rubuta ne akan ladubba farkon abin da ya kawo shine ladubban iyaye taya zaka rayu da iyayenka taya za ka yi wa iyayenka biyayya taya za ka kula da su kuma iyayenka su suka sha wahala a kanka kana ƙarami suka yi dawani a kanka har ka girma kamar yadda Allah ke cewa wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira kama rabbayani saghira kamar yadda suka raine ni ina dan karami mahaifinka shine zai kawo abinci sanda kana ciki mahaifi zai kawo abinci tunda mutum yana jariri a cikin mahaifa a yana cin abinci ko yana sha yana sha yana ci ta hanyar cibiya ko to abincin wa yake kawo mahaifin inda mahaifinka take zaune an kasa musu kiruci da kulawa mahaifin shi gama gidan shi gina gidan haka na ban haife ka shi zai kawo abinci yasa maka tufa yasa ka makaranta yayi da wani a kanka kai rashin lafiya yayi dauki wahalarka yayi da wani a kanka san da kuma ita mahaifiya uwa uba wahalunta ita ba za ta ba za a yi a kirga ba to shi yasa ba agojin gurare guda biyu irin tafsilin da Allah ya kawo akan mahaifiya bai kawo akan mahaifi ba wasaina al-insana biwalidayhi aha hamalatu ummu wahlan ala wahl mun ummu shi dan adam mun masa wasiya ya kyautata wa iyayensa to kamar an yi tambaya dan me zamu kyautata musu dan me zamu kyautata musu ya Allah sai Allah ya ware uwa a cikin iyayen ma ita uwa tana da matsayi na musamman hamalatu ummuhu wahnan ala wahn mai fi shi ta dauke shi a bisa rauni wahnan ala wahn rauni bisa rauni sannan ta dauke ka a ciki za ta shiga cikin yanayi na rauni saboda cikin nan idan ciki ya girma da kirta tashi da kirta zauna da kirta fiya wasu abubuwa na abinci ma ba zai yuta ci ba ba za ta iya samun bacci ba kana motsi a cikin ta kana yawo kana motsi a cikin ta ka hana ta bacci ta yi rashin lafiya wata tara tana dauke da kai a ciki tana wani dawainiya ta sha magunguna saboda kai magunguna suke shi ba dan kanta ba dan kai likitoci su ce mata ki ci abinci iri kaza da kaza dan kai kada ki ci kaza dan kai wani abin tana so ba zai yi ba wani abin ba ta so amma dole ta ci saboda kai kana ciki so wannan sai kawo mata rauni ta zo haihuwa at-talq naquda rauni bainal maut wal haya tsakanin mutuwa da rayuwa wani sai ma ai operation musamman da can da yake babu asibiti a kauyuka sai mace tana naƙuda kwana biyu wani masaki kwana uku tana wahana sannan bayan ka so ka lafiya shayarwa shekara ɗaya da wani abu bayan ka bar shayarwa reno kai tashi ta wanke kai fitsari ta wanke kai fitsari a jikinta tana murmushi tana wankewa ka kashi a jikinta tana wuce tana murmushi kowa yana gudunka amma ita sai ba ta jin komai wannan dawainiyar to shaka Allah ta'ala yake ware uwa yake ambatanta wasaina aw ta'ala wasaina al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha وحمله وصاله 30 شهرا وجا 30 تنا دونيا wanda ba san da wai shekara biyu wani abu fa har ka kai shekara bakwai shekara goma ita uwa ita take da wani a kanka mahaifinka ya kawo ya tafi sa ya kawo ya aje ya fita majalisa kurhan ala kurhi wahala bisa wahala duk abin da Allah ta'ala zai ce wahala kuma ai ba wasa bane to shasa iyaye idan suka haihu suna suka kiwoyan haihuwa suka ce daga yau na zai haihuwa suna fadan haka saboda wahalar haihuwa amma daga ba sai su manta kuma to shi yasa to Allah ta'ala yake ka kyautata musu kuma musamman ita uwa wani mutum ya zo ta mai manzon Allah waye wanda ya cancanci in kyautata masa ci mahaifiyarka sannan mahaifiyarka sannan mahaifiyarka sannan mahaifinka saboda irin dawainiyar da uwa take akan ɗa mahaifi ba ya yi domin cikin dare kana jariri kana ihu ba ka da lafiya ka hana ta bacci sai mahaifi ya ce da Allah ki dauki yaron ki koma gefe ba ka zai ce ba ko ya fita ya bar ɗakin haka zai ba ruwansa zai tabbacinsa ba ta bacci har gari ya waye ta goye ka ta tashi ta zauna ta tashi da zura wurin mahaifin ko yazo ya taimaka ko na minti 30 ba zai yi ba minti 30 ba zai taimaka ba mahaifiya har ta shafe darin nan ba ta bacci da yawa mazaji ko minti 30 ko awa da ta taimaka ba ruwansu sai ya koma yana jin haushin ita uwar ma dan me ba ta bar masa ɗakin ba to shasa Allah yake ware uwa to shine mallan yake cewa wa bi birrul walidaini fardun lazim sai yake cewa wa huwa shi iwa iyaye da'a da biyayya da kyautata musu amrun yasirun wani al'amari ne mai sauki ala man yassarahu Allah lahu ga mutumin da Allah ya sauƙaƙa musu mai sauki ne ga mutumin da Allah ya sauƙaƙa musu saboda haka wanda Allah ya dafar da shi yana wa iyayensa biyayya sai ya gode wa Allah wannan dafi ne daga Allah dafarwa ne daga Allah subhanahu wa ta'ala komai girman abu idan Allah ya kama da sauki sai ya zo ma da sauki komai saukin abu idan Allah bai kawo ma da sauki ba wannan abu ba zai zo ma ba zai zama to da sauki ba kamar hadisin Mu'az cikin sunan Tirmidhi da Musnad Ahmad Mu'az ya tambayi manzon Allah yace wata ran ina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi safari muna cikin tafiya sai wata rana na zo kusa da manzon Allah muna cikin tafiya sai nace ya rasulullahi ka faɗa mun aikin da zai shigar da ni aljanna kuma zai nisantar da ni daga wuta sai manzon Allah ya ce laqad sa'altani an azim ka lalle Mu'az ka tambaye ni tambaya mai girma abinda in ka yi za ka samu gidan aljanna kuma za ka kubuta daga wuta ya ce wannan al'amari mai girma ne amma sai manzon Allah ya ce wa innahu layasirun ala man yassarahu Allahu alaihi duk da haka mai sauki ne ga wanda Allah ya sauƙaƙa masa to shine malaka yake cewa wa huwa amrun yasirun al'amari ne mai sauki ala man yassarahu Allahu lahu ga wanda Allah ya sauƙaƙa masa wa birruhuma sai malaka ya shiga bayani ta yaya za ka yi wa iyayenka da'a ta yaya za ka kyautata musu sai yake cewa wa birruhuma yi musu da'a yi musu biyayya kyautata musu shine hafdul janahi kaskantar da kai kaskantar da kai ka zama mutum mai tawadu kada kai musu girman kai kamar yadda Allah ta'ala yake cewa waqfid lahumu janaha dhulli min ar-rahma ka kaskantar da kai gare su saboda tausayawa kada ka kaskantar da kai don neman wani abu kada ka kaskantar da kai don dukkan tsoro a'a don tausaya musu musamman idan sun girma ka zauna tare da su mai ladabi ka zama mutum mai ladabi idan an ganka an san cewa kana tare da iyayenka ne ka saukar da murya in kana magana an ganka an san cewa kana magana da iyayenka ne kaskantar da kai muryanka ya zama yana ƙasa da muryar su a gani shine ka zama mai tawadu'i malaka yake cewa walinul kalami da tausasa magana tare da su kada ka daga murya kada ka yi maganganu masu kaushi maganganu masu kaushi masu kyawu maganganu na girmamawa ka rika sanin irin lafuza da za ka yi amfani da shi tare da iyayenka ba kowane lafuzi za ka yi amfani da shi tare da iyayenka ba linin kalami tausasa magana mai taushi wa Allah ya yunzura ilayhima sannan kada ya kalle su illa bi ainihin mahabba sai da idan soyayya wal ijlal da girmamawa iyayenka komai talaucin su kada ka san su da ganin rai da idon rai komai ta dauke su ai komai matsayinka komai mutuncinka su din nan su suka haife ka wani idan yana tafiya da abokansa dan mai kusa talaka ne bai sai nuna musu ya wannan babana ne sai kauce kai wuce ya nuna bai sai shi ba zai kawo in ko ya kawo abokansa gida ba zai nuna cewa wannan mahaifina ne ba shi dan gaye ne dan birni ne aka ce akwai reni ai akwai ba daji a ce akwai kaskanci a ce wannan shine babansa akwai su ba sa so su nuna wannan mahaifinsu ba su nuna mutane to kaje kaje a sa a goge mana shi ba kai ba danka bane shi ba dan shi kai ba dan shi bane zai zai yi kaje ka canza ba akwai masu yin wani to ina irin wanda yake da wannan hali ina magana girmama iyaye duk za ka kalle su da irin ƙauna kuma hakan ba zai yi ba sai idan kana tuna irin abin da suka yi maka a baya sanda kana jariri kuma babu wanda zai san girman iyaye sai wanda Allah ya bashi haihuwa sai maka girma ka aure ka hanyu ka fara dawainiya irin yaron da ya fara girgiza ka can ne za ka san cewa a shi iyayenmu sun yi aiki to an hama kana kana matashi kai aure ma kai wanka ka sa turare kana yawon ka kana ganin iyaye ka ba abin da suka yi to maza kalli iyaye ka kalli su idan kauna da girmamawa wala ya'lu alayhima fi maqalin illa an yurida istima'ahu wala ya'lu alayhima kada ya dokaka ya daukaku a kansu fi maqalin wajen magana kada ka yi magana saboda su kuma kada ka daga muryarka saboda su muryarsu na ƙasa kai ma'ajin muryarsu kai muryarka ake ji ba daidai ba ne muryarka ta zama tana ƙasa sai illa an yuri da isma'ahuma sai dai ka daga muryarka domin su ji maganarka amma idan ka soko da muryarka ka sassoto da muryarka ka yi ƙasa-ƙasa da muryarka suna jinka kada ka daga muryarka tare da iyayenka komai talaucinsu duk yadda suke kuma komai girmanka komai kudinka komai matsayinka ka yi musu wannan an gane ɗaya daga cikin magabata Abdullah ibn Awn kamar yadda Imam Zahabi ya kawo cikin wajen tarjuma sa cikin Sirar Alamin Nubala wata dan mahaifiyar shi ta kira shi yace ya ibn Awn sai ya ɗaga muryar sa ce na'am mama ya ɗaga muryar sa samu da muryar ta wajen amsa kiran shi an gane sai daga baya ya tsaya tana cewa na ɗaga muryar ta sama da muryar mahaifiyata anya ban yi laifi ba sai ji ya ɗanta bayi guda biyu mahaifin ta kira shi wani ya ce na'am ba mama baba sai ji cewa ya ɗaga muryar sa sama da muryar ta kai bai kyauta ba ya yi laifi bari ya ɗanta bayi guda biyu su zama to kafara a gare shi ta kwatanta wannan da yaranmu na yanzu to Allah shi kyauta za mu tsaya a nan darasinmu na gaba idan Allah ya kai mu sai mu tare da gafarin malam wa ya busuta aydiyahuma fi ni'matihi abin da muka faɗa zan wadda Allah ba mu halarsa gaba ɗaya abin da muka bar da kuskure Allah ya ji mana gaba ɗaya mu Allah ya ba mu ilimin amfani Allah ya wanzar mana da zama lafiya a wannan ƙasa ta mu da sauran ƙasashen musulmi waɗanda suke nufin mu da shirin Allah ya shiga